الحمد لله علام الغيوب ومفرج الكروب منزل البأس ابتلاء للعباد وتصفية للقلوب أحمده تعالى وأشكره وأستغفره من سيئاتي وأتوب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ينزل البأس على العباد إلا هو ولا يرفع اللأواء إلا هو يبتلي عباده بما يشاء عقوبة على العناد أو تكفيرا للذنوب وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أفضل صابر على الشدة والكروب وأفضل لاجئ إلى ربه بصدق في الصباح والغروب اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته ما لاح صباه وتسلل ظلام الغروب أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل إن تقوى الله أفضل ملجأ وأنجى درب للخلوص من الكروب اتقوا الله تبارك وتعالى وارجعوا إليه وتمسكوا بهداه وافزعوا إليه بكليتكم مفزع من أيقن أن لا مخرج من شدته إلا من باب واحد عباد الله التسليم لله وحده واللجوء إليه وحده منزلة عظيمة من منازل الإيمان واليقين بالله والتوجه والاعتماد عليه سبحانه وتعالى أي إنه منزل من منازل الإيمان واليقين بالله والتوجه والاعتماد عليه سبحانه قال الله تبارك وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم كم نحن بحاجة إلى اللجوء إلى الله في أوقات الأزمات والشدائد وفي كل ما يعرض علينا من ظلم وعدوان أو فقر وحرمان أو مرض في الأبدان أو غير ذلك مما لا يملك كشفه وإزالته إلا الله الواحد القهار قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا إذا حل الهم وخيم الغم واشتد الكرب وعظم الخطب وضاقت السبل وبارت الحيل فنادي الرب بدعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne masanin gaibi, wanda kuma shi ne mai yaye damuwa da tashin hankali da tsanani da kunci, shi ke saukar da bala'i domin ibtila'i da jarabawa ga bayinsa, da kuma tsarkake musu da gyara musu zukatansu domin su koma zuwa gare shi. Ina godiya ga Allah, ina yabo gare shi, ina kuma tuba da kuma neman gafara daga zunubaina. Ina shaidawa cewa babu wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya sai Allah. Shi kadai yake ba shi da abokin tarayya, babu mai saukar da bala'i bisa bayinsa in ba shi ba. Babu kuma mai dauke damuwa da kunci da tsanani in ba shi ba. Yana jarrabar bayinsa da abin da ya so don ya zama ukuba a gare su akan taurin kai da kangarewa, ko kuma domin ya kankare musu zunubansu. Ina kuma shaidawa cewa annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawa ne na Allah, kuma manzo ne na Allah. Shi ne mafificin wanda ya yi haƙuri a kan bala'i da tsanani da yake sauka a kan ɗan adam, kuma shi ne mafificin mai komawa da facewa zuwa ga Ubangijinsa da gaskiya safiyarsa da maraicensa. Muna roƙon Allah ya ƙara salati da sallama ga wannan manzo nasa, kuma badadinsa shi ne manzanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, da mutanen gidansa da zurriyarsa da matansa da kuma sahabbansa da kuma dukkan wanda ya bi shiriyarsa ya kuma yi riko da sunnarsa safiyarsa da maraicensa. Bayan haka ya ku bayin Allah, ine muku wasiya tare da ni kaina, mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka, mu kiyaye dokokinsa. Lallai tsoron Allah da bin dokokin Allah shi ne mafificin abin fakewa, kuma shi ne mafificin, ko ita ce mafificiyar hanya ta tsira daga dukkan damuwa da tashin hankali. Ku ji tsoron Allah, ya bayin Allah, kuma ku koma zuwa gare shi, ku riko da shiriyarsa, kuma ku razana ku firgita ku koma zuwa gare shi. Kacokan ɗinku baki ɗayanku da tunaninku da maganganunku da ayyukanku a koma zuwa ga Allah, irin komawar mutumin da yake da yaƙini cewa babu mafita in ba kofa ɗaya ba, kofar nan guda ɗaya ce, kofar da Allah maɗaukaki ya umarce mu bita, ita ce muhaukan tafarki madaidaici tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma mu koma zuwa ga Allah, mu roƙe shi, mu risina duk damuwa, babu mai ɗauke ta in ba shi ba. Ya ku bayin Allah, lalle miƙa wa Allah lamari da kuma fakewa da Allah a koma zuwa gare shi, shi kadai matsayi ne babba daga cikin matsayin imani da yaƙini, da kuma kyakkyawar fuskanta da komawa zuwa ga Allah da dogaro zuwa gare shi. Allah maɗaukaki yana gaya mana a cikin Alƙur'ani, wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu, in dai Allah ya shafe ka da wani abu na cuta da tsanani da kunci da damuwa, to wallahi babu mai yaye maka wannan bala'i in ba shi ba. Babu wani malami, babu wani aljani, babu wani boka da zai yaye maka bala'i in ba Allah ba. Ka samu wannan yaqinin ya zauna a zuciyarka, duk damuwar da ta dame ka, damuwar rashin zaman lafiya, damuwar kashe-kashe, damuwar sace-sace, damuwa ta kuncin rayuwa, damuwa ta talauci, damuwa ta rashin zumunci, damuwa ta gobara, damuwa ta hatsari, dukkan abin da zai dame ka, wallahi in ba Allah ba babu mai dauke maka shi. Wa in yuridka bi khairin, Allah ya ce in kuma ya nufe ka da wani alheri cewa zai same ka, fala radda li fadlihi, to wallahi babu wanda ya isa ya tunkuɗe wannan alherin ya hana shi zuwa wurinka. Allah ya rubuta a lauhil mahfuz, za ka yi kaza, za ka ci kaza, za ka mallaki kaza, za ka samu matsayi kaza a duniya. To in duniya ka kaf, kai kaɗai take gaba da shi, duk a taru gefe guda ana gaba da kai don a tare wannan alherin da Allah ya rubuta ba zai zo maka ba, wallahi ba a isa ba, sai alherin nan ya zo maka. Ka samu wannan yaqinin a zuciyarka, zancen Allah ne, babu ƙarya a cikinsa. Fala radda li fadlihi, falalar Allah babu mai mai da ita, babu wanda ya isa ya tunkuɗe ta ya hana ta zuwa gare ka. Kada ka bari wani abu ya laɓaɓo a cikin zuciyarka, ka dogara da shi, duk abin da ka dogara da shi ba Allah ba, to zai maka kuskunda, zai rikitar da kai, kuma za ka yi hasara. Abin da kake tsammanin zai maka, wallahi ba zai maka ba. Ka koma zuwa ga Allah, duk tsananin da kake ciki babu mai ɗauke maka shi in ba shi ba. Yusibu bihi man yasha, Allah ya ce Allah shi ne wanda yake samar, yake samun wanda ya so da wannan abu, sawa'un na alheri ko na sharri, daga cikin bayinsa. Wa huwa al-ghafurur rahim, kuma shi mai yawan gafara ne, kuma mai yawan jin kai ne. Muna roƙon Allah ya gafarta mana zunubanmu, kuma Allah ya ji kanmu. Ya ƴan uwa musulmi, muna da tsananin, kuma muna cikin tsananin buƙatar a ce mu ne farkon masu sanin cewa babu inda za a koma in bala'i yayi bala'i in ba ga Allah ba. Mu kuma sani cewa luju'i, in an ce luju'i shine fakewa, ka fake da Allah. In bala'i ya koro ka, to karka je ko ina in ba gun Allah ba. A lokacin tsanani da damuwa da tashin hankali iri-iri, musamman irin wanda muke ciki yanzu a rayuwar nan tamu ta duniya baki ɗaya, ba iya ƙasarmu ba, a ƙasar tamu lallai akwai tashin hankali da damuwa. A wannan ɓangare da muke rayuwa cikinsa, arewacin Najeriya, damuwa ga tanan, kashe-kashe iri-iri, rashin zaman lafiya, kamar babu doka, al'umma kowa abin da ya ga dama yake yi, kowa ya ɗau bindiga ya kashe wanda ya ga dama, a sace ɗan adam a nemi kuɗi, sata da haura gida, abubuwa kashe-kashe dai gaba ɗaya kamar a daji ake. To wannan bala'in babu waɗanda ya cancanta su san cewa babu makoma, babu mafita daga wannan bala'i in ba ga Allah ba, irin musulmi. Musulmi shi ya san tawakkali, shi ya san komawa zuwa ga Allah, kuma shi ya san wannan aya da ma'anarta wadda muka karanta, cewa in bala'i ya same ka, wallahi ba mai ɗauke maka in ba Allah ba. Haka duk wani wayanka na duniya da dabararka da sanin duniya ba shi ne magani ba, komawa zuwa ga Allah. Na'am, akwai matakai da dole za a ɗauka a duniyance, to amma lallai a koma zuwa ga Allah, kamar yadda za mu zo mu magana mu ba da shawarwari a ƙarshen wannan tattaunawa insha Allahu ta'ala. Cikin dukkan abin da yake bijiro wa mutum na zalunci iri-iri, da hari iri-iri, da talauci iri-iri, da hani daga Allah, Allah ya ɗauke rahamarsa, mu yi ta bilimbituwarmu, mu yi ta yawo muna tsammanin alheri a nan yake, amma mun bar hanyarsa. Zamba cikin aminci, ƙarya a cikin mu'amala, kowa ba da gaske yake ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu sai wanda Allah ya yi wa rahama. To da irin wannan bala'o'i da maradun fil abdan,
da cututtuka da suke damun mu a jikin mu da makamantan irin waɗannan la yamliku kashfahu illa Allah babu wanda ya mallaki yaye irin waɗannan abubuwa da kuranye su daga kanmu in ba Allah madaukaki da shine kawai mai ikon ya gusar da su ya kawar da su shine kuma alwahidul qahhar Allah madauki ya ga mana ulidu alladhina za'amtum min dunihi kace da su ku kira duk wanda kuke riyawa cewa su ne masu yi muku magani min dunihi wanda ba Allah ba Allah ya ce fala yamlikuna kashfad durri ankum wallahi ba su mallaki su yaye muku bala'i ba wala tahwila ko a ce sun juyar da shi daga kanku ya koma kan wani babu wanda ya mallaki wannan in ba Allah ba to ya kai musulmi in ka manta da Allah ya ce kayi kaza kaki ya ce ka bar kaza kaki kuma ka zo kana ta kukan bala'i yayi yawa tsada ta yi yawa masifa ta yi yawa kisa yayi yawa sata ta yi yawa zalunci yayi yawa amma ga abinda Allah ya ce kai kayi a matsayinka na kanka kaki bi to ta ina kake tsammanin rahama za ta zo maka dole ne ka yadda babu gunwan da za a je in ba Allah ba kuma a fake zuwa ga Allah abi abinda Allah ya ce don haka ya kai bawan Allah idan damuwa ta lullube ka kuma sannan bakin ciki ya zagaye ka tashin hankali ya tsananta bala'i ya girmama kuma sannan hanyoyi duk suka kunci aka rasa inda za a je kuma dabaru duk suka kare an yi dabarar kaza babu an yi dabarar kaza bata ci ba to fanadi rabba ka kira ubangiji bi du'a'il karbi da addu'a ta yaye damuwa wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana da yawa daga cikinmu in muna cikin tashin hankali ba ma irin wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana fadin wannan addu'a idan bala'i yayi bala'i ka rasa inda zaka sa kanka to ka roki Allah da wannan addu'a kace la ilaha illa Allahul azimul halim la ilaha illa Allahul azimul halim babu wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah shine al-azim mai girma al-halim mai hakuri yana gani ana saba masa yayi hakuri ya kauda kai ana masa abubuwa duk ya kauda kai to babu mai wanda ya cancanta a bauta masa sai shi to in bala'i ya tashi ka fadi wannan da kuma fadin duk a cikin addu'a daya la ilaha illa Allah rabbul arshil azim babu wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah shi kadai ubangijin al'arshi mai girma la ilaha illa Allah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim wannan ita ce addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sahabbansa in bala'i yayi bala'i ba zuwa za a yi ba zuwa za a yi ai ta tsafa tsafe ai ta kulumboto wallahi babu mafita a wannan abinda za a yi shine a koma zuwa ga Allah ku duba ku gani da me aka fara da la ilaha illa Allah ginshikin tauhidi la ilaha illa Allah al-azimul halim la ilaha illa Allah rabbul arshil azim لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم يا زودة البراء بن عازب من تونا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم دي كويا ما سيكي تيوى انزا كي بچي كي الولاء إلن الولارك تسلى سننك كونتا أجيفا كنداما سننك كرن تونا الدعاء ونن الدعاء ببندر سندك يتكينتا ita ce sallamawa miƙawa Allah fita daga dabara da wayo shine lokacin bacci ka san dai in kana bacci baka iya tsare kanka ka san in kana bacci ranka an cire shi can farare haka zuwa wani lokaci numfashi kawai aka bar maka kake yi ba zancen kai wata dabara ba wayo wani zai shigo baka ji ba za iya zuwa a kashe ka ba shiri baka sani ba to babu lokacin da kake bukatar ka miƙa rayuwarka ga Allah kamar ka bashi kula da kai ka ce ya Allah gani nazo gare ka kawai na fake to kai wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya koyawa Al-Bara ibn Azib na san mun sha karanta ta a wurare da yawa har a wannan wuri a hudu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ka ce Allahumma aslamtu nafsi ilaik ya Allah gani na miƙa rayuwata gaba ɗaya zuwa gare ka ina ce rayuwar da ita ce abin ji to ne ya Allah na miƙa maka ka kula min da ita wa wajjahtu wajhi ilaik na fuskantar da fuskata zuwa gare ka wa fawwadtu amri ilaik na fawwala lamarina na miƙa shi gaba ɗaya zuwa gare ka wa alja'tu dhahri ilaik na jingina baya na zuwa gare ka madogara ta kai ne raghbatan wa rahbatan ilaik ina mai kwadayi zuwa ga alherin ka ina tsoran uquba da damuwa da azaba daga gare ka la malja babu mafaka to ga zancen nan shine abin da yake da alaka da hudubar mutayu la malja babu mafaka wala manja babu matsira inda za a gudu a tsira illa ilaika sai zuwa gare ka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyawa Al-Bara ibn Azib ya rika fadi amantu bi kitabika alladhi anzalt sannan ka ce nayi imani da littafinka da ka saukar wa nabiyyika alladhi arsalt da kuma annabinka wanda ka aiko to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in mitta min laylatika hadhihi in ka fadi wannan addu'a lokacin kwanciyar ka kuma Allah ya dauke maka rai a wannan bacci mitta ala alfitrati to ka mutu a musulunci duk wanda ya mutu da wannan addu'a to ya mutu da musulunci ya mutu cikin musulunci cikin fitra wa in asbahta in kuma ka waye gari baka mutu ba asbahta bi khairin ko asbahta khairan zaka waye gari cikin alheri ko zaka waye gari da alheri in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce karshen miƙa wa Allah lamari kamar da na ambata in mutum ba bacci yake ba zai kasa kunne zai zuba ido zai sa masu gadi zai aje wasu abubuwa na alama in an taba kaza za a shigo zai ji to amma in yayi bacci to fa shikenan in bai sallama kansa ya miƙa wa Allah ya bai wa Allah ajiyar kansa da gadin kansa ba to hakika shi yayi wa kansa hasara to wannan abun shi muke bukata ba iya lokacin bacci kawai ba a wannan rayuwar tamu ka cokan mu dunguma mu koma zuwa ga Allah mu yi imani da shi mu yadda cewa banda shi ba mu mai fidda mu daga wannan hali ba zage-zage bane ba cin mutunci bane in muka tsallake wannan matakin to mun bar hanyar da za a bi duk wanda kake gani ko mai mulki ko ba mai mulki ba ko mai kuɗi ko marar kuɗi ba shi da ikon yayi maka wannan abun in ba Allah ba kuma in ba kai riko da Allah din ba kai ne kai hasarar wannan dama kuma sannan abun zai ci gaba kuma ba inda zaka je babu baka da wata mafaka da zaka koma ka fake ya ku bayin Allah mu duba mu gani daga cikin annabawan Allah ina ce dai sun fi kowa kusa da Allah hakika sun fi kowa kusa da Allah ina ce kuma su ne 'yan gata a wurin Ubangiji to Allah bai bar su ba sai da ya jarrabe su jarrabawa iri-iri za mu ga wasu daga cikinsu menene abin da ya faru idan ka duba kai kanka yanzu da basira ka kalli yadda rayuwa take kuma sannan ka duba yadda zukata suke komawa zuwa ga Ubangijinsu ka duba rayuwar annabawa yadda Allah ya bamu labarin yadda suke koma zuwa ga Ubangijinsu to anan zaka dauki darasi kaga kai ma baka da wata makama in baka koma zuwa ga Allah ba ga annabi Ayyub ciwo ne ya same shi a jikinsa Allah ya jarrabe shi jikinsa gaba daya kuraje ne suka mamaye jikinsa lokaci mai tsawo bala'in ya tsananta har ya shafi dukiyarsa dabbobinsa duk suka kamu da ciwo Allah ya dauke wasu ma duk suka halaka haka matansa da 'ya'yansa kuma wannan bala'in shekara da shekaru ba kwana ɗaya ba ba mako ɗaya ba ba wata ɗaya ba shekara da shekaru kuma gashi annabin Allah ne amma me ya faru ƙarshen lamari ya kira Allah Allah ya ba mu labari a suratul anbiya aya ta 83 da 84 wa ayyuba ka ambaci labarin ayyuba idna da rabbahu yayin da ya kira ubangijinsa anni massani yadhur cewa ya Allah tsanani da cuta da kunci ya shafe ni wa anta arhamur rahimin kuma ya Allah kai ne mafi jin kan masu jin kai babu wanda ya kai ka jin kai da tausayi to gare ka na komo ka ji kaina ka tausaya mu ka raba ni da wannan tashin hankali menene Allah ya masa fastajabna lahu sai muka amsa masa inji Allah fa kashafna ma bihi min dur kuma muka yaye abin da ke tattare da shi din nan na cuta da tsanani wa atainahu ahlahu muka bashi iyalansa wa mithlahum da kwatankwacin su ma'ana irin abin da ya rasa na mutuwar matansa da ƴaƴansa duk muka dawo musu da shi inji Allah subhanahu wa ta'ala haka nan da dukiyarsa wa mithlahum ma'ahum da kwatankwacin su tare da su Allah ya ce rahmatan minna rahmatan min indina kai rahmatan min indina rahama daga gare mu wa zikra lil abidin kuma dan ya zama gargadi da wa'azi ga waɗanda suke masu bautar Allah Allah sanya mu cikin masu gargaduwa da daukar izina da wa'azantuwa daga wannan wa'azi da Allah madauki ya mana ya ku bayin Allah har yanzu mu sani Allah madaukaki babu inda za a koma in ba wurin sa ba ya gaya mana a cikin suratul an'am qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr ka gaya musu wane ne zai tsayar da ku daga duffai duhu 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 na cikin sarari wal bahar da kuma na teku tad'unahu kuna roƙonsa tabarru'an da kaskantar da kai wa kufiyatan a boye kuna cewa la in anjana min hadhi in Allah ya tsayar da mu daga wannan lanakunanna minash shakirin za mu zama cikin masu godiya ga Allah yanzu kowa a cikin mu nan yana son a fita daga wannan mummunan hali kuma zai iya wa Allah alƙawari ya Allah in ka fidda mu daga wannan mummunan hali za mu yi maka godiya za mu bauta maka za mu yi maka ibada za mu yi sallah za mu yi azumi za mu daina sabanka qulillahu yunajjikum kace da su Allah shine kawai mai tsayar da ku minha daga waɗannan irin bala'o'i wa min kulli karbi hakanan kuma daga kowanne bala'i duk wata damuwa duk bakin ciki babu mai cire ka daga ita in ba Allah ba thumma antum tushrikun amma kuma sai ku zo kuna shirka bayan kun yi alƙawari za ku tuba in mutum ya fita daga tashin hankalin sai a koma kuma a ta bauta wani abu wanda ba Allah ba ana saban Allah annabi yunusa mun ji labarin annabi ayyub annabi yunusa da Allah madaukaki shi ma ya jarrabe shi ya sanya shi a cikin katon kifi ya haɗiye shi menene ya faru Allah ya ba mu labari shi ma wa zannuni shi ne zannun in an ce zannun a Qur'ani ana nufin annabi yunusa wa zannun ka ambaci annabi yunus in zahaba mughadiba yayin da ya fita ya tafi cikin fushi fa zanna an lan naqdira alai har ya zaci cewa ba mu da iko a kansa fanada fi dhulumati a cikin duhun kifin nan inda mutum zai fidda rai darasin annabi yunus abin da ke cikin sa shine duk tsanani ya bawon Allah kada ya sanya ka fidda rai cewa babu mafita sau da yawa mutane yanzu in ana zancan ana cikin tashin hankali a wannan ƙasa ta mu sai ka ji wani yana cewa ai ba mafita babu mafita ba a san wannan irin zance ka riƙa kyakkyawan fata a zuciyarka irin yadda annabi yunus yana cikin kifi kifi ya haɗiye shi kai kamar kai ne a ce zaki ya haɗiye ka ko wata dabba ta haɗiye ai baka tsammanin ka cewa magana ta ƙare to ko ka shiga irin wannan hali ba a fidda rai fanada fi dhulumati sai yayi shela ya daga muryarsa a cikin duhun kifin nan me yace bai kira wani Allah ba, bai kira wani gunki ba. Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wannan ita ce addu'ar sa. La ilaha illa anta. Babu wanda ya cancanta a bauta masa sai kai ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Ni na yadda ina cikin na kasance cikin azzalimai, ya Allah ka yayi min, ka gafarta min zalunci na. In annabin Allah zai faɗi wannan, ina ga mu ya bayin Allah. Ya kamata mu koma zuwa ga Allah, sai Allah ya ce fastajabna lahu, sai muka amsa masa, wa najjaynahu min al-gham, muka fidda shi, muka tsirar da shi daga bakin ciki da damuwa. Wa kadhalika nunjil mu'minin, haka muke yi mu tsirar da mu'minai. Don haka ya ku bayin Allah, kuna san tsira, to abi hanya irin ta annabawa. Ka tuna annabin mu sallallahu alaihi wasallam yadda aka yi masa makirci, yana kwanji, aka zo za a fidda shi. Allah madauki ya bamu labari a suratul anfal, ba sai mun jayo duka ayoyin ba, shi ma Allah ya tsare shi. Aka yi yakin Badar, ya daga hannunsa yana addu'a, ya Allah ka tsare ka tsare, Allah ya tsare shi. To ya ku bayin Allah, in muna son mafita daga waɗannan abubuwa na tashin hankali da damuwa iri-iri da ta dame mu a ƙasar nan ta kashe-kashe da rashin zaman lafiya da kuma ƙuncin rayuwa da kowane irin tsanani, babban mataki shine mu koma zuwa ga Allah mu kanmu. Na farko, alƙiyamu bi haqqil ubudiyyati lillah, kowa ya tsaya da haƙƙin ubudiyya ga Allah, ya ji cewa shi bawa ne na Allah, ya koma zuwa ga Allah. Tsafe-tsafe ba za su yi mana ba, ƙulumboto da sihiri duk ba za su yi mana ba. Komawa zuwa ga Allah shine mataki. A bauta wa Allah da manyanmu da ƙanananmu baki ɗayanmu, mu ɗunguma mu koma zuwa ga Allah. Abinda Allah baya so wanda muke aikatawa mu daina, abinda Allah ya umarce mu kuma mu daina wasa da shi, mu ɗauke shi da gaske, sirrinmu da kuma a bayyananmu. Abu na biyu, ɗaukaka abinda ya shafi tauhidin Allah da girmama shi da kaɗaici Allah, da yi watsi da duk abubuwan da ba da Allah bai yadda da su ba, na shirke-shirke da bauta wa abubuwan da ba Allah ba, wajibi mu yaƙe su. Sannan kuma abu na uku, tsarkake zuciya daga rataya da wani wanda ba Allah ba. Kada ka bari zuciyarka ta rataya da wani cewa shine zai maka magani in ba Allah ba. Mun karanta waɗannan ayoyi ɗazu, wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Duk inda za ka, banda Allah babu mai yaye maka abu. Inda gaba ɗayanmu yanzu a ƙasar nan, za mu ɗunguma kowa a cikinmu ya yi addu'a da ikhlasi. Ba ka buƙatar ka zo ka ce ai a tara wasu, a sauke Ƙur'ani, a yi kaza, ai kaza. In kowa wannan abu ya dame shi, to a kowane lokaci kowa daga cikinmu zai wannan addu'a. Allah ya fidda mu daga wannan hali. Abu na huɗu shine izharul faqri wal hajati ila Allah, bayyana ƙasƙanci da buƙata da talauci zuwa ga Allah. Mu nuna wa Allah muna buƙatar ya fidda mu daga wannan hali. Ba zai yiwu muna buƙata Allah ya fidda mu daga wannan hali kuma ba mu daina saɓon Allah ba. Duk abinda muke na saɓo, duk wa'azin duniyan nan ana yi, a daina kaza, a daina kaza, mutane amma ci gaba suke, kuma sannan a ce ya Allah bala'i yayi yawa, ka zo ai ta zage-zage da cin mutunci, ba shi ne magani ba. Mu tuba gaba ɗayanmu mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na biyar, a kama ƙafa da sunayen Allah da siffofinsa. Ya kashifal gham, Allah kai ne mai yaye bala'i, ya Allah mai yaye bala'i, ya Allah mai ɗauke bala'i. Waɗannan sunaye na Allah mu kira shi, ya azizu, ya ghaffar, ya qahhar, mu roƙe shi. Allah ka fidda mu, ka fi kowa ƙarfi, ka fi kowa dabara. Babu wani mai ƙarfi da ya fi ƙarfinka, kai ne azizu mabuwayi. Gagara ba dau shi ne abinda Bahaushe ke fassara al-azizu da shi. Ya gagari kowa, babu wanda ya isa a ce ya fi ƙarfin Allah. To dan me muna da Allah da za mu koma zuwa gare shi, zai zama kuma ana koma zuwa ga wani abu daban. Abu na shida, al-ilhah, naci. Addu'a ba a san kana yinta sakwallo-sakwallo haka kamar baka so, ko kana yi wa Allah girman kai. Dole ka nuna kai mabuƙaci ne, ka koma zuwa ga Allah kuma da naci. Ka yi yanzu, in an jima ka ƙara, gobe ka yi, kai ta roƙon Allah, ya Allah ka fidda mu. Allah madauki abin da yake so kenan, sai ya fidda mu. Abu na ƙarshe, tajannubu mu'awwiqatul ijaba, duk abin da ke hana a karɓi addu'a, to mu nisance shi. Na daga da kuma abubuwan halaka, sabubban da suke halaka al'umma mu ne sance su zalunce zalunce da girman kai da kuma dagawa da makamancin waɗannan da kuma ayyuka munana duk mu bar su kuma mu koma mu aikata abinda Allah madaukaki ke so insha Allah ta'ala ko ba a yayi gaba ɗaya ba za a sassauta mana zuciyar mu ta ƙara rusuna mun samu nutsuwa amma yanzu a firgice muke komai yazo mana sai mu kama to ya kamata mu tuba mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah muke roƙo ya roƙo ya ƙara tsare mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da'aka a'da' ad-din وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله منا روقنك كاينه مي داوكي بلائي الله ka dauke mana wannan bala'i bala'in kashe kashe da ake yi a bangarori da yawa na wannan kasa ta mu ya Allah ka dauke shi jihohin musamman arewacin yammacin arewa na wannan kasa ta mu ya Allah muna roƙonka kawo mana tallafi kashe kashen dan adam da sace dan adam wannan jiha ta mu saukin da muke da shi na kwanciyar hankali da zaman lafiya Allah ya kara mana shi su kuma wanda suke cikin damuwa da tashin hankali fiye da tamu muna fata Allah maduke kawo musu karshen sa Allah ya hada kanmu Allah kuma ya taimaki shugabannin mu Allah kada ya basu da dabarar su duk abin da ya shafi wannan tashin hankali Allah ya basu dabara da tunani da kuma karfin zuciya wanda za su dauki mataki mai karfi wanda zai kawo waɗannan abubuwa zuwa karshen su Allah kuma ya cire musu tsoro da su da ma'aikatan tsaron mu Allah ya ba su hadin kai ya cire musu damuwa da tsoro Allah kuma ya taimake su akan duk abin da za a yi su cire san zuciya a ciki su yi abin da yake shine daidai wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad